sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Dalo ne tare da Hawwa Sharif da Sura Abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci da fatan kun tashi lafiya. Yau Litinin 13 ga watan Nuwamba shekara 2023 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanan labaran duniya.
Sakataren Zaren Amurka Lloyd Austin ya ce Amurka ta kai hari a wasu wurare biyu da ke da alaka da Iran a Syria a jiya Lahadi. Harin shugaban kasar Ukraine Andriy Yermak ya faɗa a jiya Lahadi cewa ya isa kasar Amurka tare da wata tawaga da ministan tattalin arzikin Ukraine ke jagoranta domin tattaunawa kan batun haɗin kai da tallafi ga kasar shi da yaƙi ya daidaita. Prime Minister Israela Benjamin Netanyahu ya ce bai ga dalilin da zai sa a kasa kwashe marasa lafiya da ke kwanci a asibitin Shifa da aka yi wa ƙawanya a Gaza lami lafiya ba.
Kanin labaran duniyar kenan.
Ahmed Usman Ododo of APC, having satisfied the requirements of the law, is hereby declared the winner and is returned elected.
Babban jami'in tattara sakamakon zaben jihar Kogi Professor Johnson Orama kenan a lokacin da yake ayyana dan takarar jam'iyyar APC Ahmed Usman Ododo a matsayin wanda ya lashe zaben gwamna a jihar. Za ku ji martanin bangaren yan adawa. Har ila yau dangane da zabukan na jihohin Imo, Kogi da Bayelsa, kalaman da tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan yayi inda ya nuna damuwa kan yadda lokacin zabukan gwamnoni a wasu jihohi ya bambanta da na zaben gama gari sun ja hankulan masu sharhi a fannin siyasa da shari'a.
Idan da zabukan nan an yi su a lokacin da aka yi zaben shugaban kasa da sauran jihohi, da babu maganar a ce gwamnati za ta buƙaci miliyan 118,000 akan za a yi zabe a jihohi baya uku kacal.
Muna tafa da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfilu Hashim Gumel zai gabatar a wannan makon. Shirin ya yi da zango ne a jihar Bauchin Najeriya, inda shirin ya duba batun zargin mutuwar wani matashi a hannun jami'an tsaro. To amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Zuwa barkanmu da safiya ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. Sakataren Zaren Amurka Lloyd Austin ya ce Amurka ta kai hari a wasu wurare biyu da ke da alaka da Iran a Syria a jiya Lahadi a matsayin martani ga hare-haren da aka kai akan dakarun Amurka. Wannan dai shi ne karo na uku a ƙasa da makonni uku da dakarun Amurka ke kai hari wurare a Syria da Amurka ta ce na da alaka da Iran da ke mara baya ga ƙungiyoyin da ke riƙe da makamai daban-daban da Washington ta zarga da alhakin ƙaruwar hare-hare akan dakarunta da ke gabas da tsakiya. Lloyd Austin ya ƙara jaddada cewa a jiya Lahadi dakarun Amurka suka kai hari kan wuraren a gabashin Syria da dakarun juyin-juye halin musuluncin ƙasar Iran IRGC ke amfani da su da ma ƙungiyoyi da ke da alaka da Iran ɗin a matsayin mai da martani ga ci gaba da kai hare-hare akan dakarun Amurka da ke Iraq da Syria. Hadimin shugaban kasar Ukraine Andriy Yermak ya faɗa a jiya Lahadi cewa ya isa kasar Amurka tare da wata tawaga da ministan tattalin arzikin Ukraine ke jagoranta domin tattaunawa kan batutuwan haɗin kai da tallafi ga kasar shi da yaƙi ta daidaita. Yermak ya ce zai yi tarurruka a fadar White House da majalisar dattawan Amurka da masu faɗa a jiya da wakilan ƙungiyoyin fafutuka. Tawagar wadda Yulia Svyrydenko ke jagoranta za ta tattauna kan ƙudurin shugaban ƙasar Ukraine na zaman lafiya, ƙarfafa tsaron ƙasa da zurfafa haɗin kai tsakaninsu da sauran manyan ƙasashe musamman Amurka da sauran muhimman batutuwa da dama, inji Yermak. Jami'an Ukraine da suka haɗa har da shugaban ƙasar Volodymyr Zelensky na ganawa akai-akai da shugabannin yammaci domin ƙoƙarin yakice damuwar da yakin ke haifarwa. A jiya Lahadi ne Prime Minister Israela Benjamin Netanyahu ya ce bai ga dalilin da zai sa a kasa kwashe marasa lafiya da ke kwanci a asibitin Shifa da aka yi wa ƙawanya a Gaza lami lafiya ba, duk da ƙoƙarin da mayakan Hamas ke yi na ganin sun ci gaba da kasancewa cikin haɗari. Shugaban Israela ya shaida wa shirin State of the Union na kafar talabijin ɗin CNN cewa marasa lafiya su 100 ne aka ɗauke daga asibitin, inda dubban ɗaruruwan Falastinawa da ke zaune a kusa suka fice lami lafiya daga yankin suka nausa kudu daga birnin Gaza. Sai dai duk da haka ana ci gaba da batakashi tsakanin Isra'ila da Hamas a kusa da asibitin mafi girma a Gaza, inda director mai kula da asibitin Mohammed Abu Salmiya yake yakin yayi wa asibitin kawanya. Babban mai bada shawara kan harkokin tsaron ƙasa na fadar White House Jake Sullivan ya shaida wa shirin First the Nation ya kafar labaran CBS cewa Amurka ba ta buƙatar ganin barin wuta a asibitoci, inda marasa lafiya da sauran waɗanda basu gani ba ke samun kulawa. Ya ƙara da cewa Amurka na kan ƙoƙarin tuntuɓa da dakarun tsaron Isra'ila akan batun. Ana sauraron labarin ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
To nan ba da jimawa ba, Hawa Sharif za ta kawo mana ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan bari mu duba wannan rahoto na farko. Hukumar zaben Najeriya ta INEC ta ayyana Ahmed Usman Ododo na jami'ar APC a matsayin wanda ya lashe zaben gwamnan jihar Kogi da aka gudanar a ranar Asabar bayan da ya samu ƙuri'u mafi rinjaye a zaben. Sai dai bangaren yan adawa a jihar sun yi watsi da sakamakon zaben kamar da za ku ji a wannan rahoto da Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana daga Lakwaja babban birnin jihar ta Kogi.
Da yake ayyana sakamakon babban jami'in tattara wannan sakamako na zaben jihar Kogin, Professor Johnson Urama daga Jami'ar Najeriya ta Nsukka ya ce Ahmad Adodo shine ya samu ƙuri'u 446,237 a saboda haka ya ƙara da cewa
Ahmad Usman Ododo of APC, having satisfied the requirements of the law, is hereby declared the winner and is returned elected.
Yace Ahmad Usman Adodo shine wanda a bisa tsarin doka ta ƙasa yayi nasara a zaben. Dan takarar SDP Alhaji Murtala Ajaka shine yazo na biyu da ƙuri'u 259,052, sai kuma Sanata Dina Malai na jam'iyyar PDP wanda yazo na uku da ƙuri'u 46,362. Tuni dai jam'iyyar adawar ta SDP ta yi watsi da sakamakon. Wakilin jam'iyyar ta SDP a ɗakin tattara sakamakon, Mr. David Aimani, ya ce bai gamsu da sakamakon ba.
I know they okay. I have made complaints and those complaints were not addressed.
Ya ce san ban gamsu ba domin na yi korafi, amma ba a saurari korafi na ba. Za mu gaya wa mutanenmu su kwantar da hankali, za mu bi haƙƙinmu a kan tsarin doka. Shi kuwa wakilin jam'iyyar APC a ɗakin taron Abdulaziz Idris dariya harkunne.
Wannan zabe ta zo da kyau, kuma mu yi aiki ta ne, ba wai kawai mutane su zabe mu haka ne.
Korafe-korafe wannan bai damu.
Ba a damu, kasan maganan siyasa haka yake yi, in baka ci ba sai ka yi magana.
Hukumar zaben Najeriya dai ta ce korafe-korafen da aka samu da ma rumfunan zaben da aka soke zaben su bai shafi sakamakon zaben ba. Farfesa Muhammad Sani Adam babban jami'i ne na hukumar zaben Najeriya da ya kasance a jihar Kogin a sakamakon wannan zaben.
Ko da an bibi wannan ƙuri'u na Ogori Magongo an ba wa shi Murtala, ba zai kama wasu wanda ya ci ba. To shi yasa doka ta bamu dama mu yi amfani da margin of leet, shine wanda ya fi tserewa.
Yanzu suna da ƙwarin gwiwa, ko da sun je kotu ba za su.
Suna da ƙwarin gwiwa, bamu da wani fargaba, saboda ba tsafi muka yi ba, mun yi amfani ne da abin da ya gabata.
Da dama daga cikin masu sanya ido da muka zanta da su dai a wannan zaɓe sun nuna gamsuwa, sai dai 'yan kurakurai da suka ce an samu, da ya kamata a ce hukumar zaben Najeriya ta yi gyara a nan gaba. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Lakwaja a Najeriya.
A gaida Mustapha, yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
A jiya Lahadi, ma'aikatar kula da ayyukan gaggawa ta Rasha ta bayyana cewa ta fara aikin kwashe 'yan ƙasarta daga zirin Gaza, inda masu riƙe da fasfon ƙasar ta Rasha sama da su 60 suka tsallaka zuwa cikin Masar. dan kwarkwarar shirin ficewar yan kasashen waje daga zirin Gaza da Falastina da ke bukatar maganin gaggawa zuwa kasar Masar da aka soma ranar 1 ga watan nan na Nuwamba ya game da matsaloli iri daban-daban. An rika samun tsaiko a shirin sakamakon barin wuta ba ji ba gani a yankin da ma'aikatan bada agaji suka ce harin kan auna ko kuma dara akan ayarin ma'aikatan lafiya. Ma'aikatar agajin gaggawa ta Rasha ta ce a halin yanzu dukkan yan kasar tarayyar Rasha da ke son ficewa daga yankin da ake fada na tsallake shingayen bincike da ke kan hanya. Ma'aikatar ta ce za a dauki yan kasar tarashi zuwa birnin Alkahira a kuma taimaka musu da muhimman takardu. Kungiyoyin fafutuka na kida ga kasar Australia da ta dakatar da kisan mutumin nan da ya fitar da bayanan sirri da suka fallasa zarge-zarge da aka yi ma dakaru musamman na kasar Australia na aikata laifuffukan yaƙi a Afghanistan. Kiraye-kirayen sun zo ne sa'o'i kaɗan kafin a fara shari'a da ake ma David McBride, wani tsohon lauyan soji da ake sa ran za a kwashi makonni uku ana yi, wanda ake zargin na fuskantar tuhume-tuhume da suka hada da satar kayan gwamnati, keta dokar tsaro da fallasa bayanan sirri da ka iya kai shiga hukuncin kisa idan aka same shi da laifi. McBride dai ya musanta dukkan zarge-zargen da ake masa. Cibiyar dokokin kare haƙƙin bil'adama da ke da ƙawance da ƙungiyoyin fafutuka da dama a ƙasar ta Australia da wasu ƙungiyoyi sun faɗa a wata sanarwa da suka fitar cewa yanke hukuncin aikata laifuffukan yaƙi a kan mai kwarmatan zai sa guyar masu kwarmatan ta yi sanyi a nan gaba.
A gaida Hawwa Sharif da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bayan da tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan ya nuna damuwa kan barazanar da rashin zaɓukan gwamnoni na bai ɗaya yake yi ga tsarin demokuraɗiyya a ƙasar, har ma ya nemi majalisar dokoki da ta samar da wata doka da za ta sauya wannan tsari. Yanzu haka masana shari'a sun fara fayyace hanyoyin da majalisar ka iya bi domin cimma nasara. Daga Kano, Mahmud Ibrahim Kuri ya yi kumana da ƙarin bayani.
Jihohi bakwai ne suka fita daga jerin zaɓukan bai ɗaya a Najeriya biyo bayan shirin da aka tafka a shekarun baya dangane da kujerun gwamnonin jihohin game da takaddamar sakamakon zaɓe. Bayelsa da Kogi da kuma jihar Imo na cikin waɗannan jihohi waɗanda aka yi zaɓen kujerun gwamnonin su a shekaran jiya Asabar.
I get worried about the issue of obstacle election and I will use this unique opportunity to appeal with the National Assembly that we need to block.
Dr. Goodluck Ebele Jonathan kenan tsohon shugaban Najeriya ke nuna damuwa kan barazanar da rashin zaɓukan gwamnoni na bai ɗaya ke yi ga tsarin demokuraɗiyyar Najeriya tare da yin kira ga majalisar dokokin ƙasar ta shafe wannan tsari daga kundin mulkin ƙasar. Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa masanin kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayar Kano ya yi tsokaci akan wannan batu.
Ana mai da zaɓe kamar yaƙi za a yi. Gwamnatin tarayya tana tattara ƙarfinta, sauran jam'iyyu musamman jam'iyyar da tafi ƙarfi a adawa tana tattara duk ƙarfinta na ƙasa ta tafi wannan jihar kwaya ɗaya. A wai dalilin haka ana wahalar da kowa da isharar da yake da alaka da zaben. Bugu da ƙari ga dimbin dukiya da ake asarar ta ta ƙasa. Alal misali idan da zaɓukan nan an yi su a lokacin da aka yi zaɓen shugaban ƙasa da sauran jihohi, da babu maganar a ce gwamnati za ta buƙaci miliyan 118,000 akan za a yi zaɓe a jihohi kwaya uku kacal.
Baya ga manazarta a fagen kimiyyar siyasa, ‘yan siyasa irin su Sanata Mas'ud El Jibril Doguwa, tsohon wakili a majalisar dattawan Najeriya sun tofa albarkacin bakinsu.
Tintintini ya kamata su kansu majalisar dokoki ta ƙasa su ɗauki matakai na gyaran yin kundin tsarin mulkin Najeriya domin a daidaita harkokin zaɓe a ƙasar nan. Amma muddin ba a ɗauki wannan matakin ba, to ina tabbatar maka da cewar a ci gaba da ƙida waɗanda za ka ji an yi musu roni, a ci gaba da ƙida waɗanda za ka ji ma an ce inda tsautsaye an kashe su, sannan su kansu inda hukumomin tsaro za su zo su baka labari za su iya gaya maka cewar babu zaben da yake tare musu da hankali irin waɗannan na off-cycle ɗin.
Sai dai masana dokokin ƙasa irin su Farfesa Nasiru Adamu Aliyu mai lambar ƙwarewar aikin lauya ta FAN sun fayyace matakan da doka ta yi tanadi akan wannan batu.
Dokoki ne da tafiyar da harkokin shari'u na zaɓe ya nuna cewa za a yi kwana 180 a tribunal kotun daukara kwana 60 a sake wata 60 din daga ranar da kotun abin ta yanke kara a kotun koli na gwamnati kenan ka so bisa haka wancan sashi 180 na tsarin mulki ya ce dole mutum ya yi shekara huɗu to kaga kafin a iya sadiri ta wannan sai dai yan majalisa su zo su sake gyarawa shi sashi 180 su masa kuskure masa kara wannan sashi sai amma kuma fa idan ya kasance wani ya fara sabu amma a sanadiyar zabe ko wani dalili aka canja wani sabo to lokacin sa na shekara hudu zai cika kamar wancan na farko da fara misali zai karasa kenan
masu kula da harkokin shari'a zaben Najeriya na hasashen cewa tayo a samu karin jihohi da ka iya fita daga jerin zabukan gama gari bayan kammala shari'un da ake tafkawa akan wasu daga cikin kujerun gwamnonin jihohin kasar game da takaddama da ta biyo bayan zaben watan Maris na bana Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria
a gaida Mahmud Ibrahim Kwari wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 12 dare ne da minti 15 masu sauraron ma jamhuriyar Niger za su iya samun tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 kazalika ko da yaushe ake so za a yi zuwa shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumin su ga shirin mu na gaba
jama'a assalamu alaikum masu raro barkan mu da shin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙin dan adam a yau shirin zai fara duba batun mutuwar wani matashi a Bauchi bayan da jami'an tsaro suka lakaɗa masa dukan kahufa ku biyo mu cikin shirin sunana Sarfil Hashim Gumel shirin ya sauka a Bauchi don bin mutuwar matashi mai harkar sana'a saye da dabbobi mai suna Abidina Aminu bayan da aka yi masa dukan kawuka daga binciken yan kato da gora zuwa wajen yan sanda batun ya kai ga an karya kafar abokin marigayin tare da haddasa masa mummunan raunuka kafin mu tsindama cikin shirin wannan dai ba shine karo na farko da muke kawo muku zargin yan sanda a Bauchi da azabtar da waɗanda suke tuhuma ba a shekarar 2020 mun kawo muku labarin wanda wani DPO na cikin garin Bauchi SP Bawa Ali Muhammad da aka zarga da gana matasa uku azaba ta hanyar daure su da dukan su ta barya ya karya musu sawun kafafun su da hakan ya sanadiyar mutuwar biyu daga matasan a bana kuma ga labarin zargin wani DPO mai suna Awali Ilu da ke dutsen tanshi da ake zargin ya sanadiyar mutuwar Abidina Aminu da kuma yiwa wani Ibrahim Shehu fashin albasa tun farko dai an kama wasu yara ne kanana masu shekaru 14 bayan da wata mai suna Zainab Dahir mai shekaru 35 ta yi korafin an sace mata rago sanadiyar kama yaran ta kai ga zargin Abidina Ibrahim da sayan kayan sata ko a ce suna da hannu wajen sata ragon hakan ya sa ƴan kato da gora ko in ce hunters kamar yadda za a ji an ambace su suka kama Abidina Ibrahim tare da lakaɗa musu duka har suka kare Ibrahim daga nan suka dauke su zuwa ofishin ƴan sanda da ke dutsen tanshi inda suka fada hannun DPO Awali Ilu a cewar Ibrahim Shehu
yanda ka gani in nan haka ya daure mu yake gana mana azaba yake lala mana azaba tun ranan 14 ga watan 9 muke wajen shi yake gana mana azaba tun ranan har ranan Alhamis muka waye gari Juma'a a wajen shi ya debo mu da asuba ya kawo mu nan anguwa lalle hemar gayi shi ya gwada mashin din shi a dauka yace mishi mashin bata nan ta tafi
ya kawo mutum mashin bayan kuma zargi ne akan dabbobi
eto yace lalle he an kawo mashin din wai mashin din ma da ita yake tafiya sai an kawo ta yazo aka ce mishi mashin ma kwanan ta kaza bata nan tana kauye tana jeji ana jiran shinkafa da ita he ya fara zage-zage tun da ni na karye bai je ya karye shi ma marigayin ya kakkarya shi in ya kashe ma ya dawo da gawan ya zo ya jefa mu suka rinka musayan wuta a wajen ya dawo shi da ya zo ya da kikirgin shi ya da kikirgin shi ya yi kutubol da shi ya ce sabila da ya jawo shi ba a samu mashin ba ya mishi wannan aikin muka zo mu ya sake ya dawo da musel ya ajiye mu muka sake bayan ya dawo da musel wajen kusan karfe kusan 6 ya kusa ya ibe mu he kai mu kotu
a rana
daya eh domin mu already ya ga mana ya ce ko ku amsa ko in karasa in kashe ku nace to ku ga kada abun da mutumin ne ya fada yana neman mu da wani abu mu tsaya mu bi shi a inda yake so tunda kaga ba wani wanda zai iya tsare mana wani abu anan yanda muke cikin setin nan kaza 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 yake kai shi kan gaskiya da yazo ya ce ya yadda ya amsa akan abun da bai yi ba yace gare shi kawai ya mutu
wato wannan zullan da ake muku ku tsama saboda ku amsa
mu amsa lalle dole ne kawai
kun yi
lalle mu amsa lalle dole ne kawai
dole
kawai ke lalle mu amsa kawai
ku amsa ne
mu amsa wai lalle an kawo mana kayan sata muna saya
dabbobin
muka zo muka tafi kotu na tashi sabila da in ka ganne ma a lokacin ma in kai ne da
lokacin da kotu shi wannan marigayi na nan
yana nan aka debe mu kotun wajen kashan bajiyan nan a kai mu in ka ga mu ma a lokacin ma ba da ka ce ma da mu rayu ba ma
kotu me faruwa wajen
da muka je kotun ni ne ma na iya ma na dan yi yunkuri ma nake magana nake ce alƙalin ya tashi aka gama karanta komai nake muna roƙon kotu mai adalci da tuma da sassauci yace to kai da ka tafi roman ko ka bada 30,000
wane ke
ni kenan shi marigayi an karanta kara yace kai shi bai ba bai sani ba
kai ka amince
ne eh sabila da ni na riga da ya ga abun da ya ga mana na riga da na sha wahala sabila da yaran shi a can su suke dan tallafawa ma su daga ni ma ai tangare gare din akai ni cikin sel din a sake dawowa ne
haka ne ka amince da
wani eh muka zo marigayi yace shi lallai bai yi wannan abun ba shine sai alƙali ya ce to lawaya he ya tashi sai ya ce yana roƙon alfarman kotu da ta bada dama a kai shi aje gida a mishi jinya ya ce to
wa kenan ne za a kai gida
shi ma rigayi
okay shi ya samu wani rauni ne
ai in ka gai mu ma ba can gani ka zo ka same ni ma na dan dawo haihuwa kinani har kake magana da ni
wani rauni ya ji a jikin shi
ya bugu fa domin muna cikin
duka ne tsaba
muna cikin sel din ma gurnani yake aman jini ni ma da kake gani na anan fitsarin jini nake har yau ga fitsari na anan har yau na jinin ne bai canja ba yana aman jini yana gurnani muka je wannan wajen aka zo aka ce mai anguwa ne da surikin shi dai karbe shi mai anguwa da surikin shi yazo ba a ba da shi ba sabila da ni ba 30,000 a wurina aka zo ya sake diba mu ya sake mai da mu sai ya sake rufe mu muka sake kwana zuwa ranan asabar ya dawo ya ce mishi kai kaji ka amsa ko ubanka kotu ma dan canja maka nazo yana gurnani na sake kwankwasawa mayaran shi nace ce a fita da wannan fa asibiti yana gurnani suka domin tun a cikin wajen ma ruwa ne wannan rabin leda in ka bashi bai sai ya shanyewa ba
to sakataren kungiyar maharba da suka kare Ibrahim Shehu Mustafa Muhammad ya ce sun shiga damuwa da yadda Adili ne mutu kuma an cike abokan aikin su yanzu haka
yanzu na Mustafa Muhammad ne sakatare na professional hunters
haka ne
sai shi wannan jira boshi sai shauta abun da yake faruwa shine ni ina ofisin mu na jiha ne wannan abun da ya faru kuma a ofis ne na Zango to amma report da muka samu bayan abun ya faru dama dole ki manya zamu samu labari kuma na ba mu report abun da muka ga su yaran su ga mana dan yanzu da muke magana da kai dukan su yaran guda uku da abun ya shafa wanda suke wannan operation din suna amin yan sanda suna canin jama'an tsaro kusan wata guda kenan da wannan abun da suna tsari dukan su dan ni na zo ma lokacin da aka mun waya daga ofis kenan cewa an kaje wani wannan ofis san gudu na zo da gudu da yaro shi na zo ofisin ku ganin musu fada haka a gefe gefe saboda abin da suka yi din ba su kyauta ba don duk abin da za a yi irin wannan ana yi da ilimi kuma da hankali ko da shi wanda ya mutu din a wannan lokacin yana nan yana zaune ni dan mun yi mun gaishe ma ba sai mun gaishe shi ma da yake mun gaishe a wurin dan uwan sa ma sun sani kuma sun san gaishe kuma sun ta abin da yake din ma wasu aka da cikin uwan sa an kira su tana gani so bisa zo kai da tsoro sai muka ce maza maza a yaro shi ne sun aka wurin yan sanda tun da abin ya fara bashi har da ya kai to kaga daga lokacin sai aka yi roshin aka tafi da su wurin yan sanda a yayin shi yake kenan bai lafiya shi wancan wanda ya mutu kenan yayin shi yake kenan bai lafiya da sauran motsa duk aka tafi wurin yan sanda to a tunanin mu abu ya bar kwaci kan hanjo wurin yan sanda su ne za su gyara haka muke da tunani inda sun fi mutanen mu musu yan sa kai kuma su suke da ilimin abin da sauransu to kaga sai kuma daga baya mu ya zo ya lalace ya yi gaban da mu muka yi aiki kenan wannan bayanin da na maka
mutuwar Abidi ta fusata mutane a Bauchi da ke ganin hakan babban zalunci ne kuma tamkar jami'an tsaro ba su daukar ran waɗanda suke tuhuma da wata daraja don wata kila ba a tilasta biyan diyya. Da farko rundunar ƴan sanda ƙarƙashin commissioner Awol Musa Muhammad ta ce tana daukan labarin shaci-faɗi ne kawai. Amma yanzu da jami'an kare haƙƙin ɗan adam suka kawo ƙorafin sun ce suna bincike. A takaitacciyar amsa, kakakin rundunar SP Ahmed Muhammad Wakil ya ce in sun kammala bincike za su fito da sakamako.
Kuma suna ciki, NBA suna ciki kuma bincike bai gama garewa ba, haka zana kan bincike. Rashin ta ka gama mai release akai ba.
To, shi DPO Iluwa ne hali kuke ciki da shi a kan abin da ake zarginsa da aikatawa.
Bincike bai garewa ba, kuke so mu ce akai, ai bara mu ce kuna ba tukuna. Ana ce maka yin bincike kaya za mu yi first release akai ba.
Safuwan Mamman dan Umar Gaye Abdina Aminu ne. Ya bayyana wannan shiri cewa suna neman diyyar jinin dan uwansa a halin yanzu.
Muna roko gwamnatin jihar Bauchi da masarautar jihar Bauchi da masu fada a jinin jihar Bauchi su shiga cikin wannan al'amari saboda kar ran shi Abidina Aminu ya tafi a banza, saboda mun san wane ne Abidina, mutum ne mutumin kirki ba mutumin banza ba. A iya shekarunsa da yake wannan al'amari ba taba samun sa da wani al'amari irin wannan ko makamancin wannan ba ma.
Wana ne kuke so a yi a nan kenan?
Muna son a biya mana diyyar ran Abidina Aminu. Muna son mahukunta da wanda suke fada a ji su shiga cikin al'amarin nan, a biya mana diyyar ransa.
Masu sauraro, da yardar Allah za mu daura inda muka tsaya mako mai zuwa. Inda za mu ji daga ɓangaren hukumomin kare 'yancin al'adama da kuma binciken da ake ci gaba da gudanarwa a kan wannan al'amari. Yanzu kan a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu, musamman ma Abdulwahab Muhammad da Nasir Adamu Alhikaya. Daga nan birnin Washington DC ne Sarfi Hashim Gumal ke cewa mu kasance lafiya.
Kafin mu karkare shirin ga labaran duniya a takaice.
Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya ce Amurka ta kai hari a wasu wurare biyu da ke da alaka da Iran a Siriya jiya Lahadi a matsayin martani ga hare-haren da ake kai ma dakarun na Amurka. Wannan dai shine karo na uku a ƙasa da makonni uku da dakarun Amurka ke kai hari wurare daban-daban a Siriya da Amurkan ta ce na da alaka da Iran da ke mara baya ga ƙungiyoyin da ke riƙe da makamai daban-daban da Washington ta zarga da alhakin karuwar hare-hare akan dakarunta da ke yankin gabas da tsakiya. Hadumin shugaban ƙasar Ukraine Andriy Yermak ya faɗa a jiya Lahadi cewa ya isa ƙasar Amurka tare da wata tawaga da ministan tattalin arzikin Ukraine ɗin ke jagoranta domin tattaunawa kan batutuwan haɗin kai da tallafi ga ƙasar shirya yaƙi ya ɗaiɗaita. Yermak ya ce zai yi tarurruka a fadar White House da majalisar dattawan Amurka da masu faɗa a jiya da wakilan ƙungiyoyin fafutuka. A jiya Lahadi ne Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce daga dalilin da zai sa a kasa kwashe marasa lafiya da ke kwanciya a asibitin Shifa da aka yi wa ƙawanya a Gaza lami lafiya ba, duk da ƙoƙarin da mayaƙan Hamas ke yi na ganin sun ci gaba da kasancewa cikin haɗari. Shugaban Isra'ila ya shaidawa shirin State of the Union na kafar talabijin ɗin CNN cewa marasa lafiya su 100 ne aka ɗauke daga asibitin, inda dubban ɗaruruwan Falastinawa da ke zaune a kusa suka fice lami lafiya daga yankin suka nausa kudu daga birnin Gaza. A jiya Lahadi ne har ila yau ma'aikatar kula da ayyukan gaggawa ta Rasha ta bayyana cewa ta fara aikin kwashe 'yan ƙasarta daga yankin zirin Gaza, inda masu riƙe da fasfon ƙasar ta Rasha sama da su 60 suka tsallaka zuwa cikin Masar. Dan kware-kware shirin ficewar 'yan ƙasashen waje daga yankin zirin Gaza da Falastinawa da ke buƙatar maganin gaggawa zuwa ƙasar Masar da aka soma a ranar 1 ga watan nan na Nuwamba ya gamu da matsaloli iri daban-daban. An riƙa samun tsaiko a shirin sakamakon ɓarin wuta ba ji ba gani da ma'aikatan ba da agaji suka ce harin kan auna ko kuma yaudara a kan ayaran ma'aikatan lafiya. Ƙungiyoyin fafutuka na kira ga ƙasar Australia da ta dakatar da kisan mutumin nan da ya fitar da bayanan sirri da suka fallasa zarge-zargen aikata da wato da aka yi ma dakarun musamman na Australia na aikata laifuffukan yaƙi a Afghanistan.
Masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci, sai kuma an jima da misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi 7 kenan agogon Ghana, za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. amma kafin nan bari mu yi amfani da wannan dama mu mika sakon ta'aziyar sarkin lissawa a jihar Kaita da ke jamhuriyar Niger Muhammad Rabo ga ƴan uwa da abokan arziki akan rashi da aka yi na Hajiya Nasara Toro da fatan Allah ya gafarta mata amin yanzu a madadin Hawwa Sharif da ta tsaya ni gabatarwa da Daji Balawi da hada mana shirin ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a shirin namu na hantsi idan Allah ya kai mu